sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 16 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya takaddama ce ta barke tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago akan batun karin albashi da ya kamata ya fara tun watanni 3 da suka wuce.
Abin da muke so a Najeriya sani shine wage, muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abinda ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine 30,000.
Sannan za ku ji rahoto na musamman akan kalubalen da masu fashin teku da masu fasa bututun mai a yankin Niger Delta ke janyowa. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-200-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shugaban NCR Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya dawo gida daga kasar India, inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. Hukumomi a Najeriya sun ba shi damar tafiya kasar India domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake yi da laifuka iri-iri da suka hada da kokarin tada hankali, zargin da shehin malamin ya musanta. Al-Zakzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzoma da ta kaure tsakanin magoya bayansu da sojoji suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru a shekara ta 2015, in har mutane 350 suka rasa rayukansu. Magoya bayan Al-Zakzaki sun jima suna neman gwamnati ta sake shi, wanda ya tilastawa magoya bayansa yin zanga-zanga da ya janyo asarar rayuka, lamarin da ya sa 'yan sanda hana su yin hakan da karfin tsiya. Gwamnatin tsibirin Greenland ta yi watsi da ra'ayin cewa tsibirin na sayarwa ne, bayan da shugaba Donald Trump ya nuna sha'awar sayan tsibirin da ke ƙarƙashin ƙasar Denmark. Sai dai kuma wannan ba shi ne karo na farko da wata gwamnatin ƙasar Amurka take bayyana wannan ra'ayin na sayan wannan tsibirin ba. William Henry Seward, sakataren harkokin cikin gidan tsohuwar gwamnatin shugaba Abraham Lincoln da aka yi a shekara ta 1860, shi ne ya fara tado da maganar sayan tsibirin Greenland da Iceland a daidai lokacin da yake kokarin sayan jihar Alaska daga hannun Rasha. Haka kuma a shekara ta 1946, bayan yakin duniya ta biyu, wani tsohon shugaban Amurka din, shugaba Harry Truman, shi ma ya yi ta yin sayan tsibirin Greenland daga kasar Denmark akan farashin $100 million, amma kasar ta ki amincewa. A yau Juma'a, hukumomin Greenland suka sanar a yanar gizon gwamnatin cewa ba su da niyyar saida tsibirin. Jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola a kalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Tunda cutar ta bulla a kasar kamar shekara ɗaya yanzu, ta halakuma rayukar mutane 1,800. Ana fuskantar kalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cuta ta Ebola, a sanadin rashin kwanciyar hankali da kasar ke fama da shi. Daɗin daɗawa kuma mutane ba su ma yarda cewa akwai cutar ba. Abin da ya sa maimako su garzaya asibiti idan suka kamu da ita, sai su miƙe ƙafafunsu a gida, abin da ke janyo yaduwar cutar. Baya da haka kuma kokarin wayar da kan jama'a kan cutar ya sha cin karo da kin amincewar wasu daga cikin al'ummar kasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke dauka na kariya da hana yaduwar cutar. Gwamnatin India ta ce sannan a hankali za a janye tarnaƙin da aka dora wa yankin Kashmir bangaren da ke karkashin rikonta. A yau Juma'a ne babbar kotun kolin India ta kammala sauraron korafin da editan jaridar Kashmir Times wato Anuradha Bhasin ya shigar. Inda yake kalubalantar ka'idojin da gwamnatin ta India ta dora wa yankin kwanaki 12 da suka shige. Wani lauyan Bhasin din ya gaya wa kotun cewa akwai bukatar a bada umarnin sake bude hanyoyin sadarwa na Kashmir ta yadda kafofin watsa labarai za su iya tafiyar da ayyukansu a wannan yankin. Wanda India da Pakistan kowace ke ikirarin cewa mallakarta ne. Jiya Pakistan ta bada sanarwar cewa an hallaka mata sojoji uku a musayar harbe-harben da ta kaure tsakanin sojojinta da na India akan iyakar da ta raba bangarorin wato akan iyakar ta raba bangarorin kasashen biyu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya takaddama ce ta kunno kai tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago akan batun karin albashi da ya kamata a fara tun a watanni uku da suka wuce. Amma har yanzu ana ci gaba da gwagwarmaya. Abin da ya hana a cimma matsaya balle har a tsayar da yawan kudaden da za a kara ma'aikatan. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da rahoton.
Shugaban hukumar kula da harkokin albashi da haƙoƙin ma'aikata ta ƙasa, Richard Ebule, ya yi manema labarai bayanin dalilin da yasa aka samu takaddama a rubuce, inda yake cewa kudaden da kungiyoyin kwadago ke bukata yayi wa gwamnati yawa. Richard ya ce gwamnati ta yadda ta yi ƙarin wa ƙananan ma'aikata daga matakin albashi na 1 zuwa 7, amma daga mataki na 8 zuwa ƙarshe gwamnati za ta yi ƙarin 10,000 ne kawai. Amma sakatarin tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ya ce ba haka yarjejeniyar take ba.
Abin da muke so a Najeriya sani shine wage muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abinda ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine 30,000. Yan majalisa sun sa hannu, fadar shugaban kasa ta sa hannu, ta kuma zama doka. To mu abin da muka lura shine gwamnati tana wato abin da muke cewa delay tactics ne. Idan wannan kudi tun me aka sa hannu a biya a sun gagara biya, to kin ga dole su ta bullo ta hanyoyi da shauransu. Ai ga mai hankali ya san ba kungiyar kwadago ke biyan kudade ba. Abinda ba mu yadda ba shine wannan circular da muka gani ya fito daga Salaries and Wages Commission shine wai karin nan za a wa ma'aikata to daga mataki 1 zuwa 6 za a kara musu abinda bai kai 8,000 ba ko 6,000. Sai muka ga ya saba yarjejeniya da kuma abinda doka ta ce.
To sai dai kwararre a harkokin tattalin arziki na kasa da kasa Yusha'u Aliyu ya ce doka ce ta amince da karin.
To ai dokan kasa ne ta aminta cewa a rinka yin karin albashin bayan lokaci, saboda haka ba wani matsala bane. Sai dai kawai muna kira mahukunta da su duba yanayin kasan su kuma duba yanda farashi ke samuwa kasa yake hawa sama yake sauka, saboda a daina daukan dogon lokaci ana karin albashin wanda shike jawo irin wannan hauhawan. Ya kamata a yi tsari ne wanda za a kaman bayan duk shekara daya dan abin da za a kara ma'aikaci a kara mishi a asirce a farkon shekara. Wannan zai taimaka ma'aikacin, zai kuma taimaki tattalin arzikin kasa, zai kuma taimaki farashi a cikin kasa.
Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta kasa Shegurun Shewe ya ce ba karin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba.
Mutane suna da karamin tunani, ba 30,000 ba ne magana. In ka karba 30,000 ka kashe 10 na shiga moto kawai, ka kashe 10 na siya gas ko na abin dafa abinci, me rike? Abin da ya kamata mu yi, ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada. Akwai 5,000 aka ba mutum in ba hada kai. Yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000 zai sa 30,000 a kai. Ina amfanin talaka. Talaka yake cutar talaka ba, da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan. Maganan za mu yi musamman jara da zai mana taimako wanda kowa zai gina arzikin wannan 30,000. In ba haka ba nan da shekara biyu ku sai a fara ci ana neman 50,000 kuma.
Wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar.
Sunana Christiana Gokir, ni civil servant ne a Federal Ministry of Information. To karin albashin nan ko a yau da na je kasuwa tun kudin bai shiga ba, kaya sun tashi. Kaya sun tashi kuma muna jin waiwai, akwai kari a tax, akwai kari a VAT. To ya zamu karasa? Zamu iya siyan wani abu da kudin kenan? Bamu samu kudin ba. Daga jin labari kawai kaya sun tashi.
Abin jira a gani shine irin tasirin da karin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Madina Dauda. Yankin tekunan Niger Delta ya dade yana fama da matsalolin barayi masu fasa bututun man fetur da kuma masu fashin teku. Wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar daga Port Harcourt ya hada mana rahoto na musamman.
Shekara da shekaru dai Najeriya ke fama da barayin mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Su dai waɗannan barayin na danyen mai sun karkasu wurare daban-daban kuma an tabbatar da cewa suna da sansanoni daban-daban kuma suna tace man ta bayan fage. Fasa bututun mai tare da tace shi ta bayan fage yana haddasa tsiyayen mai a cikin ruwayen na yankin Niger Delta da kuma ƙasa, inda jama'ar na yankin Niger Delta suka dogara ga yin noma. Barayin na mai dai suna amfani da manyan mazubi domin zuba su irin duron-duron. Wannan ta'addade yana ci gaba da janyo wa Najeriya dimbin hasara ta miliyoyin dalolin Amurka a duk ranar Allah, tare da haddasa gurɓata muhalli a yankin na Niger Delta. Sata ɗanyen mai dai a yankin na Niger Delta an sha zargin jami'an tsaro haɗi da kamfanin mai. Banda matsalar ta satar ɗanyen mai, akwai matsalar barayin kan teku da ke kawo tsaiko tare da yin tu'annati a cikin ruwayen yankin na Niger Delta, musamman waɗanda ke makwabtaka da ƙasashe irin su Zirin Gini da dai sauransu, wanda waɗannan barayin ke kawo tsaiko wajen jirga-jirgar jirage na ƙasa da ƙasa. Tuni dai 'yan yankin Niger Delta suka ci gaba da koka wannan matsalar. Wani Musa Umenazu Johnson, kuma shugaban wata ƙungiya ta fafutukar tabbatar da adalci a yankin na Niger Delta, ya ce
why you see continuing that a lot of players in it, even the government officials are also dealing on it, security agencies who are into it too. Why do you think it will stop? It will not stop.
Yana cewa ne wannan matsalar a yankin na Niger Delta ba za ta kare ba a gaskiya, bisa la'akarin cewar jami'an tsaro suna da hannu a cikin wannan lamarin da sauran kamfanonin ayyukan haƙar danyen mai da 'yan bindigar da ke fasa bututun mai. Saboda haka tsayawar wannan al'amarin yana da matukar wuya. Shi ma wani ɗan yankin Niger Delta, Honorable Sam Ateke, yace
keep arresting Niger Delta journey is a bad shot in the mouth. The young men who are involved in these things are getting bolden up every day.
Yana cewa ne ayyukan 'yan fashin teku babban matsala ce da ta shafi Najeriya, kuma matasanmu sun dauke ta a matsayin wata madogara, kuma gaskiya jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu amma ba su iya dakile wannan matsalar. Ni a gani na ya kamata a ce an kawo wasu masana'antu waɗanda za su ci gaba da samar da ayyukan yi ga tsagerun yankin Niger Delta da dai sauransu, domin fasa bututun mai tare da fashin teku ya zama sana'a ga matasan yankin na Niger Delta. To da haka dai na tuntubi rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, wato Operation Delta Save, domin jin irin matakan da suke dauka dangane da wannan lamarin. Major Jonah Wanukalu shine mai magana da yawun rundunar a jihar ta bayarsa, kuma ga abin da yake cewa
there's not really much challenges, because where we also have challenges with modified way of getting into those places like far the quick.
Yace a gaskiya babu wani kalubale mai razanarwa, domin duk inda muka ga kalubalen shiga mukan sauya dubaru. Mun fito da wani tsari na sintiri na haɗin gwiwa domin kakkabe ayyukan 'yan ta'adda, kama daga masu fasa bututun mai a yankin na Niger Delta da kuma 'yan fashin teku. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Baku ishara kima wani yayi gidai moton
a gaida Lamido Abubakar. To masu sauraro, yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum, da wa nake magana?
Amin wa alaikum salam. Sunana Murtala Chofin Darai daga nan garin Kargoda, muna kira waya nan kusa da garin Jaji.
To malam Murtala, muna jinka.
To ni magana da zan yi akan musannan tarki ne. Yana ji an ce wanda aka ba su kuntarage na Najeriya, kuntaragen sai ya kare, za a kara ba wasu. To gaskiya tsakanin da Allah mai girma shugaban kasa sai ya rika waigawa bangaren wutan nan tarkin nan, wallahi ba a shan wuta. Amma sai an sa mutane kudi ake har wanda ake ba cewa suke wai ba ma sa fita, tun da ba sa fita su bai ma gwamnati mana, mu ba wai a daina biyan ai, ba wai a daina.
To ina jin mun rasa malam Murtala. Yanzu kuma za mu ƙara koma jihar Kaduna, da wa muke magana?
To shi ma din wannan Murtala ne, amma kuma daga garin Rigasa ne, kuma a Kaduna tarayyar Najeriya.
Lallai kam. To muna jin ka Murtala.
To madalla, to a Hajiya, abinda ne nazari shine a wannan sati wani abu ne da yake bamu mamaki, a musamman su manyan mu na Arewa. Zaki ga kodai su suke kan mulki, waɗanda suke yanzu da wanda suke da, sai ki ga a bamu taba ganin wani shugaban kasa ran bangaren kasar nan san da yake mulki, a ci an kama wani dan yankin kudancin kasar nan ko bangaren Yarba ko bangaren Yamuri an daure shi shekara hudu ba. Amma sai nan Arewa ne yana mulki, ko da wanda suka sauka da ma da dai yanzu ga an kama yan Arewa daure shekara hudu, ba wani abun da ya kamata ko ahuwa da sauransu. Ya kamata fa manyan mu mu dawo hayyacin mu naka naka ne, duk laifin da ya tun da wasu bangare ba ce daura nasu. Yanzu ki duba kamar irin su Alemi sai da yake dawo gullo mai ahuwa, duk da yara sai da mai ahuwa laifin da yayi da sauransu. Ya kamata a dinga kishi kuma a dinga zufa tunani, da fatan za a gyara. Tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna. Yanzu kuma sai Zuru. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro, muna jin ka.
To malama, an nemi ci barka da yammaci. Kuma ni abin da nake so, ina so in jinjina ga wasu mutane ne, zakwakwaran mutane a jihar Kebbi. shugaban karamar hukumar Danko Sagu Suleiman Sahabi Hindi duk da ya sauka, to muna mai fatan alkhairi, ko muna fatan Allah ya kawo babban rabo, ko muna fatan a daure ya dawo ya ƙara neman takara nan domin za a samu ci gaba. To mun yayi mun gani mun ga abin alkhairin da yau karamar hukumar Danko Sagu Suleiman Sahabi Hindi, Allah ya saka maka da alkhairi. Sai kuma abocin takarar shi kuma Abdullahi Musa dake Zuru, shi ma wannan mutumin kirki ne, mutumin mu ne, ko muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi. Kuma gaskiya al'amari daga ƙarshe dai ina kira ga shi kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya kamata maganar NEPA din nan da muka ji an ce zai kwace ta a hannun 'yan kasuwa, to ya kamata fa ya kwace, domin gidana ina ganin ba na shan gulab din da ya kai guda uku, amma ina tabbatar miki da duk wata sai na biya kusan naira 5,000. Akwai ma yanzu ma an zo an ƙara an ce sai ka biya naira 6,000. To gaskiya wutar lantarki dai mu dai a jihar Kaduna ba ma shan na sati ɗaya, amma muna biyan na wata ɗaya. Daga kin ga mu ana toye mana haƙi, don haka ya kamata shugaban ƙasa fa ya duba wannan al'amari. Karshe ne muke fata alkhairi Alhaji Musa Garo mai rediyo da Rikoda kasuwar Kawo Garin Najeriya, tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Masu sauraro, yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Mun sami kira daga jihar Taraba, da wa muke magana?
Kina magana da Sa'idu Muhammad Jalingo.
To Malam Sa'idu Muhammad Jalingo, muna jin ka.
Na farko dai na farin cikin yau saduwa da ku, gaskiya na daɗa neman ku.
To mu ma mun yi farin ciki.
Sannan kuma gaskiya ƙasar mu nan Najeriya na mata fatan Allah Ubangiji ya ba ta zama lafiya. Ko kuma Allah ya ba ku nasara irin wannan bayanai da kuke ta faman yi mana nan da jiragen rediyo, gaskiya muna jin daɗin wannan al'amari. Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku nasara. Na gode.
To mun gode Sa'idu Muhammad Jalingo. Yanzu kuma sai jihar Jigawa, da wa muke magana?
To assalamu alaikum, muryar Amurka. Sunana Isa Sani mai asalin garkon Alli, karamar hukumar Kiyawa, jihar Jigawa.
To Isa Sani, muna jin ka.
Sau da ke Juma'a ce ra'ayi ne na ƙashin kai, to zan yi kira ne ga gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna Badar Muhammad Abubakar, da cewa a dubi hanyar mai tsari da gara an da zata zo garkon Alli ta wuce har Aujara, wato mai tsawon kilomita 38, wacce sun tsohuwar gwamnati aka fara ta, wannan gwamnati da ta zo ta ƙarasa. To kuma a halin yanzu abin da muke fuskanta shi ne ana cikin yanayi na damuna, wannan hanya ta musana nan ta fara yankewa, wani guma idan dai za ta gaba da ruwa kafin damunar ta wuce za a iya samun matsala hanyar nan ta yanke. Saboda haka muna kira ga mai girma gwamna, do Allah do annabi.
To da alama mun rasa Malam Isa Sani. Yanzu kuma sai jihar Jigawa, da wa muke magana?
Malama barka da kokari, barka da yamma.
Yauwa, barka dai, da wa muke magana?
To sunana injiniya Dan Juma, mai gidan bidiyo. Yanzu haka ina kiran ku daga nan garin birnin Kudin, jihar Jigawa. To a ainihin lokacin da zan yi a nan wurin shi ne gaskiya akan maganan da wutan nefan nan. Gaskiya mu a matsayinmu na talakawa muna mai masu goyon bayan cewa mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari akan wannan wutan nefan nan a dawo da ita inda take, domin saboda an baka san.
To mun rasa injiniya
da ka fito.
Oh, muna jin ka.
Yawwa, to saboda haka muna kira ga ainihin mai girma shugaban ƙasa nefan nan dai a dawo da ita a matsayin nefan ta dawo nan gwamnati. Ina yi muku fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya, daga mai gidan bidiyo daga nan birnin Kudin, jihar Jigawa.
To mun gode injiniya Dan Juma. Yanzu kuma sai jihar Bauchi, da wa muke magana?
Kuna magana da injiniya Rilwani daga Kullan Fulani.
To muna jin ka.
Ni saƙon da zan bayar biya ga masu Ibrahim da Zaki.
Ko za ka ɗan rage rediyon ka?
Ni bari ka ji kuma. Kai kina ji na?
Muna jin ka.
Yawwa, ke saƙo nake bayarwa zuwa ga Malam Ibrahim. Kamar yadda ya je ƙasar Indiya, Allah bai sa an yi masa duniya ba ya dawo ƙasa Najeriya. Sai taimaka ya yi biyayya da dokokin Najeriya domin a samu zaman lafiya a Najeriya. Da an bi dokokin Najeriya da an zauna lafiya, amma dai saboda rashin bin dokokin Najeriya shi yasa ba a samu zaman lafiya ba, aka dinga samun hatsaniya kala-kala. Ita kuma gwamnati ta duba don girman Allah ta yi musu adalci a wajen da suka yi laifi, ta ba su laifinsu, wajen da suka yi daidai a ba su daidaiku, domin mu samu zaman lafiya. Da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum. injiniya Rulwan daga Inyan Fulani. Salamu alaikum.
To mun gode injiniya Rulwan, yanzu kuma sai kiran mu na karshe. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Wana magana alhamdulillah, yau Allah ya sa na kama ku.
To alhamdulillah, da wa muke magana?
Na dade ina kuna magana da Malam Lawan daga jihar Kogi.
To Malam Lawan, muna jin ka.
To magana na da nake akan batun nefa, don Allah don Annabi, muna roƙon mai girma shugaban kasa ya duba mana maganar nefa din nan, don karɓanta hannun ƴan kasuwa ya fi mana daɗi. Don haka muna roƙo don Allah don Annabi ya taimaka mana. Yanzu gidana Globe guda nake amfani da shi, amma ina biyan kusan 2,500. Don haka ina fata shugaban kasa zai duba mana al'amarin nan. Na gode.
To mun gode Malam Lawan Madalla, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce ƙarfe 4:56. Yanzu kuma sai labaran wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Kocin club din kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru na ƴan kasa da shekaru 23, tsohon captain din Indomitable Lions Dogo Bexon, ya fitar da sunayen masu taka leda na club din su 23 waɗanda za su gwabza kwanjin su da club din kasar Tunisia domin tankaɗe da rayuwar da ake gudanarwa na cin kofin matasa na nahiyar Afirka a kasar Masar. Sai kuma club din EMS ta kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ta fito zakaran club din kwallon kafa na kasar Kamaru a kakar wannan shekara ta 2019 sun gwamza da kasar Congo Demokradiya a birnin Yaounde cikin makon da ta gabata. Club din guda biyu sun yi cancaras, ba wanda ya jefawa dan uwansa kwallo guda daya a ragarsa a fafata wanda suke yi na cin kofin zakarun kakar wannan shekarar bisa ga jagorancin kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF. Sai kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru FINCAFOOT anda take kokari na yi wa tsohon dan kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru wanda tawarinsa suka dinga haskawa a shekara ta 2000 da kuma 2012 a fagen takale da Patrick Boma, domin ya zamto sabon mai horar da masu bugawa Indomitable Lions, amma har yanzu ba a samu cikakkiyar amsa ba. Kodayake ana ganin kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta cancanci Patrick Boma Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To Madalla, masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaici.
Shugaban shi'ar Najeriya Sheikh Ibrahim Azzaziki ya dawo gida daga kasar India, inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Gwamnatin tsibirin Greenland ta yi watsi da ra'ayin cewa tsibirin na sayarwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya nuna sha'awar sayen tsibirin da ke ƙarƙashin kasar Denmark. Jami'an kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola a kalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Gwamnatin India ta ce sannu a hankali za a janye tarnaƙi da aka ɗorawa yankin Kashmir, ɓangaren da ke ƙarƙashin rikonta.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Chan, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.